Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyan ranar Laraba 26 ga watan Afrilu akan mitoci da suka hada da 19, 31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger kuma ana jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lul da Niya. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan safiya. Baba Yakubu Makeri ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba. Za mu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai.
Da alamar tsohon mai baiwa ƙasar Amurka shawara kan tsaro a gwamnatin Donald Trump ya saba ma dokar ƙasa saboda rashin yin cikakken bayani kan biyan su kuɗin aiki da wasu ƙasashen waje suka yi. Tashar talabijin ɗin da tafi girma a Afghanistan ta bayyana cewa harin da aka kai ranar Juma'ar da ta gabata ya yi sanadin mutuwar sojoji sama da 250, sannan ta zargi gwamnati da yin rufa-rufa. Sannan jiragen yakin Turkiya jiya Talata sun auna mayakan kungiyar ma'aikata ta Kurdawa ta PKK wacce aka haramta.
To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewa wata kotun jihar Niger Najeriya ta adana tsohon gwamnan jihar a gidan yari, abinda wasu 'yan jam'iyyarsa ta PDP suke ganin tamkar wata farautar siyasa ce kawai.
Menene ake ba? Siyasa ake ba? Ana bin mu da kulli amma komai na da lokaci.
Me za ku ce game da zargin da ake mashi baban gida Ali?
A maganar zargi kuma ba tana kotu ba.
Wasu manoma a Najeriya kuma har yau da suka ci gajiyar shirin gwamnati na ankon buruwa suna zallamin abin da zai iya biyo bayan gazawarsu na biyan kudaden rance na wannan shirin. To sai dai a yayin da galibin manoman ke cikin damuwa, manoman shinkafa a jihar Kebbi dai sai san barka.
Idan ka kara interview da ni, ina son ka kira ta mahajjata a Kebbi kaji kashi 80 na wanda suka biya kujeran hajji su wayi. Manoman shinkafa ne.
Saboda haka bana idan aka ga manoman shinkafa da yawa a ɗakin kabo
ba. Kai mamaki, ai za su je addu'a suna ma Allah hamdala.
To ko bayan waɗannan rahotanni muna da shirin demokradiyya da Sahabu Ali zai gabatar, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Da alamar tsohon mai baiwa Amurka shawara kan tsaro a gwamnatin Donald Trump ya saba ma dokokin ƙasa saboda rashin yin cikakken bayani kan biyan sa kuɗi da wasu ƙasashen waje suka yi saboda wasu ayyukan da ya yi musu, abinda shugabannin kwamitin bincike na Majalisar Wakilan Amurka suka gaya ma manema labarai jiya Talata kenan. Wannan cimma matsayar ta na bai ɗaya da jam'iyyu suka yi wanda ba a saba yi ba, wanda aka yi a Majalisar Capitol Hill, ya zo ne bayan da fadar shugaban Amurka ta White House ta ki ba da kwamitin takardu masu nuna alaƙar harkokin da Michael Flynn ta yi da 'yan ƙasashen waje. A matsayinka na tsohon jami'in soji, ai bai kamata ma ka karɓi kuɗi daga wurin Rasha da Turkiya ko ma daga waye ba, kuma ga dukkan alamu ya karɓi kuɗin, a cewar shugaban kwamitin bincike Jason Chaffetz, wanda ɗan Republican ne daga Utah. Fadar White House ta maida martani jiya Talata da cewa ita fa bata sani ko tsohon mai baiwa ƙasa shawara kan tsaron ya karya wata dokar, wato dokar ƙasa a harkarsa da wato ƙasashen waje da kuma kuɗin da ya karɓa daga gwamnatocin ƙasashen wajen ba.
Tashar talabijin ɗin da tafi girma a Afghanistan ta bayyana cewa harin da aka kai a ranar Juma'a ta gabata kan wani sansanin sojoji da ke lardin Balk da ke arewacin ƙasar shi ne mafi muni cikin duk hare-haren da Taliban ta taɓa kaiwa, kuma ya yi sanadin mutuwar sojoji sama da 250, sannan ta zargi gwamnatin ƙasar da yin rufa-rufa. Gwamnati ta yi tashan suka saboda ƙin bayyana adadin waɗanda wannan abu ya rutsa da su bayan da aka yi kwanaki da kai harin, wanda aka auna rundunarta 250 ta sashen sojojin Afghanistan a headquarter lardin na Mazar Sharif. Mataimakin shugaban majalisar dattawan Afghanistan ya gaya wa 'yan majalisa ranar Lahad cewa jami'an sojoji sun gaya masa cewa waɗanda suka mutu sun kai wajen 131, a yayin da kuma 'yan siyasar yankin ke cewa mutane sama da 150 ne suka mutu da farko. Daga wato bisa bayan da aka tattara daga kafafe da dama, ya zuwa yanzu an tabbatar da mutuwar sojoji 250 daga larduna 10 a cewar kafar labarai ta Tolo News a jiya Talata. Tana mai danganta rahoton nata daga abin da ta kira kafafe masu tushe.
To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Jiragen yakin Turkiya je Talata sun auna mayakan kungiyar ma'aikata ta Kurdawa ta PKK wacce aka haramta da kuma wata muhimmiyar kungiya mai dasawa da Kurdawa wacce ke kan iyakar Siriya da Iraki, inda wasu kananan kungiyoyin fafutuka na Kurdawa ke ta muhimmiyar rawa a wata hadaka marar karfi a yaki da ISIS. A wata takardar da suka fitar da yammacin jiya Talata, masu saka ido na kungiyar kare haƙƙin ɗan adam a Siriya sun ce akalla mutane 18 sun mutu a harin jirgin saman, sannan suka yi gargaɗin cewa da alamar adadin mace-macen ma na iya ƙaruwa. Da Turkiyya da Amurka da Tarayyar Turai sun ayyana PKK a zaman kungiyar 'yan ta'adda wadda ta yi shekaru gumai tana ta gwagwarmayar watar yanci daga gwamnatin Turkiya mai fada a Ankara. Kuma jiya Talata sojojin Turkiya sun kare fadadaddan harin da suka kai. Damuwar gaza kananan kungiyoyin ta'addanci masu yin barazana ga tsaro da haɗin kai da kuma mutuncin ƙasarmu da al'ummarmu, sannan kuma a matsayin wani ɓangare na damar da muke da ita ƙarƙashin dokar ƙasa da ƙasa, mun kai hare-hare da jiragen sama, a cewar wata takardar takaitaccen bayanin sojojin Turkiya.
A daidai lokacin da ake kara zaman ɗarɗar game da batun shirin nukuliya da makamai masu linzami na Koriya ta Arewa, jiya Talata sojojin Amurka sun fara jigilan wasu na'urorin tarwatsa makamai masu linzami samfurin TAD zuwa inda za a girke su a Koriya ta Kudu, a cewar Koriya ta Kudu. Koriya ta Kudu da Amurka sun yi ta aiki don tabbatar da ganin sun girke wato makamai samfurin TAD cikin lokaci a matsayin wani martani ga barazana da na nukuliya da kuma makamai masu linzami da muke fuskanta daga Koriya ta Arewa, a cewar ma'aikatan tsaron Koriya ta Kudu a wata takardar bayani. Tun a farkon watan Maris ne aka aika wa Koriya ta Kudu wasu sassa na makaman na TAD.
Jiya Talata, shugaba Donald Trump na Amurka da sakataren kasuwanci Wilbur Ross sun ce ba su tsoron yin fito-na-fito da ƙasar Canada ta fuskar kasuwanci, bayan da Amurka ta ɗau matakin ladabtarwa kan ciniki na katako da madara. Sun jibge mana kayansu a nan Amurka, a cewar Trump, wanda ya ƙara da cewa mutane sun kasa gane cewa Canada ta jima tana ƙwarar Amurka. Sun yi shekara da shekaru suna wayo ma 'yan siyasarmu. Trump ya ƙara da cewa yana so ya labta ma katako da madarar Canada haraji. Ya yi wannan kalamin ne a wata ganawa da manoman Amurka, inda ya yi amfani da ikonsa na shugaban ƙasa wajen rattaba hannu kan umarnin da ya bayar kan ɓangaren noma da kuma yankunan karkara. Trump ya kuma yi magana da Prime Minister Canada Trudeau, wato Justin Trudeau, jiya Talata. Shugaba Trudeau ya yi watsi da zarge-zargen nan wato wanda ya kira marasa tushe da ma'aikatar cinikayyar Amurka ta yi kuma matakin rashin adalci a cewar wato fadar sa, inda aka ɗau wannan mataki na ƙara haraji ma kayayyakin da suke fitowa daga Canada.
Labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, zan faro rahotannin namu ne daga jihar Niger, Najeriya, inda wasu 'ya'yan jam'iyyar babban jam'iyyar adawa ta PDP kenan suka bayyana alhininsu ga ɗaurin tsohon gwamnan jihar Babangida Aliyu da kwamishinansa na muhalli Umar Nasko. Ga Mustapha Nasiru ba tsari da ƙarin bayani.
Wata kotu a jihar Niger, Nigeria ta tura tsohon gwamnan jihar Dr. Ma'azu Babangida Aliyu gidan yari. bisa tuhumar da ake yi mashi na karkatar da sama da naira miliyan 2,500 a lokacin da yake gwamnatin jahar. Hukumar yaki da masu bata dukiyar kasa ta EFCC ce dai ta garzaya kotun da Babangida Aliyu tare da tsohon commissioner sa na ma'aikatar muhalli Alhaji Umar Nasko. Bisa zargin su da yin sama da fadi da wadancan makudan kudade mallakar gwamnatin jahar Niger a lokacin da suke rike da madafin ikon jahar daga shekara ta 2007 zuwa shekara ta 2015. Alkalin kotun mai shari'a Aliyu Mai Yaki ya amince da bukatar lauyan hukumar ta EFCC na ci gaba da adana tsohon gwamna Babangida Aliyu tare da Umar Nasko domin ci gaba da gudanar da bincike akan laifin da ake zargin su da aikatawa na yin almundana da dukiyar gwamnati. To amma lauyan da ke kari Alhaji Umar Nasko, barista Mamman Osman, ya ce ba su ji dadin kin ba da belin ba.
Kuma da gaskiya kam ai da an ba mu beli, da ya an ba mutum na beli domin ba shi ne governor ba, shi dai commissioner, aikin commissioner ne.
An dai share kimanin sa'o'i 8 ana tafka turanci a tsakanin lauyoyi game da neman belin tsohon gwamna Babangida Aliyu ba tare da samun nasara ba. Lauyan da ke kare tsohon gwamna Babangida Aliyu, Oladiji Oyediji, bai ce ma manema labarai uffan ba, amma na hannun daman tsohon gwamnan kuma shugaban PDP a jihar Niger, barista Tanko Beji, ga abin da yake cewa.
Wannan abu ya sami mai gidanmu, mun yi tawakkali da Allah cewa haka Allah ya so. Allah kuma da ya kawo zai kawo mana maganin wannan abu. Muna kuma kira ga 'yan jam'iyyarmu su yi hakuri, lauyoyi na nan na aiki nan da mako daya insha Allah mai gida zai fito.
Kuna ganin kamar akwai siyasa cikin lamarin?
To a menene ake ba siyasa? Ake ba, ana bin mu da kulli amma kome na da lokaci.
To yanzu me za ku ce game da zargin da ake mashi baban gida Ali?
Maganar zargi kuma ba tana kotu ba. Tun da mun aka zarge ka, sai a bari a gani yaya wanda ke zargi yaya zai tafiyar da zargin da yayi. Kuma muna nan muna kallo.
Zaman shari'ar dai na tsohon gwamna Babangida Aliyu ya dauki hankalin jama'a matuka a birnin Mina, tare da jibga jami'an tsaro fiye da kima a harabar kotun. A yanzu dai mai shari'a Aliyu Mai Yaki ya saka ranar 3 ga watan Mayu mai kamawa domin ci gaba da sauraron shari'ar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Nace na baki na lissafa ka aje ta kace ka tuba na baki. Shin don ka tsirancewa ma ka aje ta, ko don ka ƙara daraja ka aje ta, ko don ka sake suna ka aje ta. In dan ne ka tsirancewa ma ka aje na. Nace to kuma kai sata in ga ama gobe kiyama inda zaka ba ya sauki za ka yi ba. Ka ce ka lissafa.
Kuma daga a gaida Mustapha Nasiru Batsari, har yau dai a Najeriya. Wasu manoma a ƙasar ne suke bayyana fargabansu akan irin matakai da suke ganin gwamnati za ta iya ɗauka a kansu sakamakon gazawarsu na biyan kuɗaɗe na shirin tallafawa ƙananan manoma na Ankobin Ruwa. Wakilinmu Nasiru Adamu El-Hikaya ya shirya mana rahoto akan haka.
Baya ga shirin ba da lamunin noma na Nirsal da ya fi mai da hankali wajen biya wa manoma kuɗin noman da samar da kayan aiki, wani shirin da shugaba Buhari ya kaddama tun farkon gwamnatinsa shi ne Ankobin Ruwa, inda ƙananan manoma kan karɓi rance su biya bayan girbi.
That is why I have high hopes. That is why I have high hopes about the prospects of the CBN's Ankobin Ruwa program.
Shugaba Buhari ya nuna ƙwarin gwiwa wannan shiri zai tallafa manoma, kuma ya lura arziki na nan jibgiya noma karkara da hakan zai fitar da Najeriya daga kuncin tattalin arziki. Zuwa yanzu dai wasu daga manoma da suka gaza biyan lamunin na fuskantar zulumin tuhuma ta hanyar jami'an tsaro. Dan kasuwa Adamu Buniyadi ya ce tun farkon shirin na da kyau, amma ya juye zama kalubale ga manoma.
Duk da mu yi masifa mu iya masifa lokacin kar a yadda duk abu da ya shafi su rubutu da waye da cikocikun banki karka kawo shi arewa. Yadda ake yin GES program din nan shine daidai da arewa, taki a kofar gidanka, amma na agrodila ne. In ka karbi alert text message daga Abuja wayarka, inda ita kai register za su tura maka text da inda zaka je je karɓi kayanka biya kashi kaza. Ana redeeming ɗinka kuma suna nan a computer room, online ne ba offline ba, kuma ba bashi ba, tallafi ne. Nasiru, in an ku borowa aka ci gaba da yi a Najeriya duk inda kai shekara uku sai ka sai shinkafa 40,000. In GES program kuma ake a Najeriya duk inda kai shekara uku sai ka sai shinkafa 3,000.
Shirye-shiryen da yana ƙarƙashin babban bankin Najeriya ne da kan tura kuɗi zuwa jam'iyyun gama kai. Jihar Kebbi na nan da duk wani shirin noma don ribar da shinkafa ta jawo.
Sunana Murshala Musa Habib daga Kebbi SSA on student and NYC matters. Ba ka canji ba, mutumin Kebbi zai gaya ma cewa an ba taɓa samun wuta ba sai gwamnatin nan, sai ya kwana uku ba ɗauke wuta ba.
Murtala, ba ka ganin o lokacin ka wani maganganun siyasa kake?
Ba maganan siyasa ba ne, shi yasa na ce ma ka je ka gani. Ai ba maganan siyasa a cikin nan, ka je ka gani ne da idonka. Ai gani ya koriji, shi maganan gani ya koriji. Mun je an yi ranar da aka yi launching littafin Abdullahi Gondo. Kasar Najeriya ba a taɓa abin da aka yi a Kebbi ba. Mutum 40,000 da suka samu suka yi sana'a aka samu cikin wata hudu aka suka samu riba aƙalla ta miliyan ɗaya. Kai bari in gaya baya ma, idan ka ƙara interview da ni ina son ka kira ta mahajjata a Kebbi ka ji kashi 80 waɗanda suka biya kujerar hajji suwa yi, manoman shinkafa ne.
Saboda haka bana idan aka ga manoman shinkafa da yawa a ɗakin kabu
ba. Kake mamaki, ai za su je addu'a suna ma Allah hamdala.
Samun salama a arewa maso gabas ya sanya manoma a yankin fatar samun duk tallafin da ya dace don samun ribar noma da hakan zai sanya tabbatar karin maganar nan da ke cewa bawan damuna baturen rani. Nasira da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Mai bukatar lazima da girma to ya daina fake da noma. Nemi farkon ya da garma faɗa da jikai ta girma. Kai gona ba mara yawa ba, mai bidai ya.
To madalla a gaida Nasiru Adam Alhikaya. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC. To yanzu kuma karfe 1:16 kenan a nan Washington DC na safe. Kafin mu ci gaba ga wannan sako.
Ya Allah, ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka, baro ki ka ton ka huiwa. Kuna mahatambaya nike da
likita ya auna ta ya ce lalata akai da ita wannan ya. To ni yanzu gidan nan mu biyu wane ne zai mata haka in ba shi ba?
Ni yanzu babu wani dalilin da ce an yana ba, ina dai neman kotu ta yi mani afuwa. Na yi lalata da ita yau wata bakwai, na yadda na yi lalata da ita
a cikin shekara da ya ta wuce. A nan ka suna mun yi recording din case na fiyade sun fi 100 wadansu in kaji kaman kai kwalla.
Ku kasance da shirin domin iyali wannan Alhamis da karfe 6 na safe agogon Najeriya da Niger karfe 5 agogon Ghana.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya.
To madalla sai a ci gaba da yin dako ga wannan shiri. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba, demokradiya a yau.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin shirin demokradiya a yau. Wannan ni Ladan Ibrahim, ayo zan ci gaba da gabatarwa har sai mai shirin Sahabu Imam Aliyu ya dawo daga aikin da ya tafi Najeriya. Yau shirin kuma zai nazari ne akan abin da ya faru a nan Amurka a jihar Alabama, inda gwamnan jihar Richard Bentley ya sauka da kan karagar mulki. Kuma kafin ku ji abin da ya sa sauka, ga abin da gwamnan ke cewa.
I have decided it is time for me to step down as Alabama's governor. I'm leaving this office that I have held, that I have respected, that I've loved for 7 years.
Yau zan bar wannan office ba dan ina so ba, sai dan ya zama dole. Office ne da na riƙe kuma nake matuƙar mutuntawa. Muna riƙe shi har na tsawon shekaru 7. Na bar aikin wannan office domin a samu damar mayar da hankali akan ayyukan office, akan abubuwa masu muhimmanci da za su amfani jihar. Ina matuƙar ƙaunar mutanen wannan jiha. Amma na san cewa akwai wani abu da ke da muhimmanci wanda ya fi mukamin siyasa. Don haka na tattauna da wadda za ta karɓe ni, wato KEB, akan yadda zan miƙa mata mulki cikin ruwan sanyi ba tare da wata matsala ba. Har kullum ina cike da farin ciki da godiya da damar da mutanen jihar nan suka bani ta zama gwamna.
Dalilin saukarsa ko ya biyo bayan kama bayanan tattaunawarsa da wata ma'aikaciyar ofishinsa ne, bayanan waɗanda suke da nasaba da batun soyayya. Wanda a bisa tsarin aiki da karamci irin na girman mukamin gwamna a nan Amurka bai kamata a ji gwamna irin waɗannan kalamai na soyayya da wata ma'aikaciya ba. Karkarada karkaraga, wannan ne yasa aka baiwa gwamnan zaɓi na ko dai ya sauka ko kuma a tsige shi, wanda shi da kansa ya amince ya sauka. To wai don gwamna ya ce wata ma'aikaciyarsa yana sonta, yana fatan ya ga cewa yau gashi suna tare da dai sauran manganu na soyayya, shine za a baka zaɓin sauka ko kuma a tsige ka? To wai wannan a Najeriya batun tsigewa ma ya taso koma rabus? Domin ko ko ba komai dokar kasa bata ba damar abinciki gwamnati dake kan karagar mulki ba balle ma har a ce sauka domin zabin kansa. Anya wannan kariyar da ake ba gwamnoni a Najeriya yana tasiri koko akasi ake samu? Shin dokar ta mara wa aikata ayyuka a sha baya ne koko tana taimako ne domin gudanar da ayyuka? Shin akwai illa idan gwamnati ya laifi a sauke shi a hukunta shi? Kamar yadda muka gani a jihar Alabama da kenan Amurka, na tattauna Dr. Tukur Abdulkadir na Jami'ar Kaduna akan wannan batu, na kuma fara tambayarsa ne inda hankalinsa ya karkata game da wannan abin da ya faru da gwamnatin jihar Alabama.
A siyasance yana nuna yadda duk da kokari da aka yi shekaru aru-aru a watsa da tasirin da'a da kuma muhimmancin misali addini da sauransu, har yau akwai mutunta aiki da sanin darajar kai a tsarin gudanar da sha'anin mulki a kasashe da dama, musamman kasashe irin na gabashin yammacin Turai da irin arewacin Amurka. Duk da irin kalubalen da ke tattare da kowane irin tsari, to amma gaskiya wajen mutunta kai da tsare da'ar aiki, to har yanzu gaskiya sun yi fintin kawo sauran yankuna na duniya a wajen ci gaban siyasa. Kuma wannan kaga hannunka mai sanda ne ga masu ikirari, masu kullun suna magana cewa su suna da bin tsari ne irin na demokaradiyya, kuma tsari ne musamman koda ma kasar Amurka. To kaga wannan zai nuna musu cewa duk da irin ci gaban da misali rayuwa wadda ba su da nasaba da addini a rayuwar Turawa da arewacin Amurka, amma har yau har gobe da'a da sanin ya kamata a wajen gudanar da aiki, da wajen amana, da wajen gudanar da sha'anin al'umma, to har yau har gobe yana nan. Kuma dama abin da ake bukata kenan dan muddin kowane komai ikirarin addini a baki, komai ikirarin al'ada ko surutun ana kare ta ko ana tunkaho da ita ko da shi, to gaskiya muddin ta wajen sha'anin gudanar da tsarin rayuwa, gudanar da mulki da rikon amana na jama'a, ko ta hanyar siyasa ne, ko ta hanyar tattalin arziki, ko ta hanya ne na wasanni, to muddin aka ce babu da'a a ciki, to ba ni za a samu nasara.
Amma dakta, baka jin cewa wannan hukunci da aka dauka kan wannan gwamnati kamar a ce ya so ya tsanani ganin cewa kalamai ne ba bai farga aiwatar ba, ba su ma hadu garin da garin suka yi wannan magana ba, sannan kuma kasa ce a nan Amurka da take ikirarin wayewa da yancin da cikakken yancin walwala na dan adam.
Wato duk da cewa misali ka iya cewa to ai furci ne yayi, to amma da ya samu damar aikata abin da zai aikata, kuma tunda nake ganin wannan tsari ne na tauna tsakuwa domin aya ta ji tsoro. Idan ya zama to babu hanyoyin tsawatarwa, babu hanyoyin ladabtarwa ma masu jan akalar mulki, masu jan akalar mutane ta hanyar mulki da gudanar da sha'anin rayuwa, ya zama to kawai kana da dama ne naka aikata laifi. Yanzu mu a kasashe irin namu, musamman kasar Najeriya, ai kaga har akwai wani kariya a wanda misali ake da shi ma shugaban kasa da gwamnati da mataimakinsa da gwamnati da sauransu.
To dakta, kana ganin dokar kariyar nan anya ba tana ƙara marawa rashin da'a baya bane?
Ai tsarin da muke gudanarwa a nan tsari ne da kullun yana wa duk wani yunkurin tabbatar da amana da kamanta gaskiya wajen shugabanci, karen tsaye da kuma kafar angulu. Kuma babban abin da ke manuniya shine misalin wannan kariya da suke da shi, yaya za a yi a ce ka ai komin laifin da gwamnati ya aikata ko komin laifin da shugaban kasa ya aikata, amma ba za a iya hukunta shi ba in ba majalisar tarayya ce kuma majalisar dokoki su a bisa ratin kan suka ga damun hukunta shi ba. Kuma dalili shine yasa muke ci gaba da halin da muka samu kanmu su ne, saboda kaga wannan yana nuna cewa gurɓatattu babban mutane waɗanda suka maida dukiyar ƙasa ta zama ganima, waɗanda ba su san da'a a wajen gudanar da sha'anin shugabanci ba, da kuma da'a ta kama kai a inda yake ake buƙatar kama kai. To a yau fasashen da muke tunkawo da su, waɗanda kuma in mutum ya kalla mu da muke ikirarin addini, kaga su tuntuni suka dawo daga rakiyar barin addini misali ya taka rawa a rayuwarsu, ba mu ce kuma shi ne wai abin da ya kamata ba. Amma dai kaga su, kaga ba a magana tsarin gudanarwa ta hanyar addinin Kirista ko Yahudanci, amma kaga ba su yadda da kai amfani da damar da take ƙarƙashinka ba ta tsarin mulki ko ta wajen gudanarwa ko ta shugabanci, kai amfani da shi kai ko ka yada fasadi, kai abin da ka ga dama ballantana kuma kai ga sata dukiya ko kuma azurta ƴan uwa ko surukai ko dangi, kaga babu. Saboda haka da za a da gaske ne in za su yi karatun tanasu ko za mu yi karatun tanasu tunda kasashen namu ne, to da akwai abubuwa da dama, darussa da dama da za mu iya koya daga waɗannan, tunda mu a nan ba abin mamaki ba ne mace ta nuna maka katin minista ko katin sanata ko katin ɗan majalisar tarayya, ba abin da za a yi mai, ba abin da za a yi mata, abin matin kawo ne, har ma sai a nemi alfarma ta hanyar haka din. kai ma da ba kai misali saboda kaga wannan manuniya ne ga irin gurbacewar tsari a irin kasashe irin namu musamman wannan kasa ta mu ta Najeriya.
To zakta kenan wani lokaci can baya ƴan Najeriya sun yi ta kiraye-kiraye cewa a cire wannan shinge, a cire wannan doka da yake ba waɗannan shugabanni kariya. Ina hankalin kai karkata game da wannan kiran?
A ni tuntuni da ma ni ina goyon bayar a cire wannan kariya, saboda wannan rashin cire wannan kariyar ne shugabanni ne. Akwai lokacin da wani tsohon minista na tarayya Dr. Ali Modube ya taba kiran gwamnoni, yana kiran su emperor governors, kamar gwamna ne amma sarkin sarakuna ne, saboda tsananin iko da suke da shi. Shi yasa ma ake kiran tsarin mulkin wasu ke kiran shugaba mai cikakken iko. Tsari ne da kawai ya daure wa dama, ya bada dama ma shugaba ko gwamna ko shugaban kasa ya ci karen shi ba babbaka ya abin da ya ga dama, domin me ya san ko me zai faru shekaru hudun nan sai ya yi zuko shekaru takwas, sannan ne za a fara tunanin ma gufanar da shi gaban kotu in har za a iya. Yau kana jin irin tabargaza, muna ganin tabargazan da waɗanda aka zaba a baya da kuma waɗanda suke murdiya a baya da kuma waɗanda su kan suke mulki yanzu suke yin abin da suka ga dama. Da dama akwai su waɗanda wasu ba su karatun tana su ba. Saboda haka wannan gaskiya kamata ya cire wannan tsari na wannan kariya da ake ba mu gwamnoni da shugaban kasa. Ya kamata a cire domin shi ne zai kara ta da ainihin tsimin mutane wajen tunkarar ainihin waɗannan matsaloli, musamman harka ta amfani da dama ta shugabanci domin biyan bukatun kai, ko ta hanyar satin dukiyar mutane, ko ta hanyar wata cimma wata manufa, ko da kam irin al'amari ne da yake da nasaba da kama abin da wannan gwamna ya yi.
To amma dakta, yawancin lokaci abinda dokan kasa ta ce ko kuma take cewa na wannan kariya shine zai dauke musu hankali daga ayyukan da suke gudanarwa, baka jin cewa wannan wani dalili ne?
Idan misali a jamhuriya ta biyu gwamnoni sun faɗi wannan, zamu iya cewa gaskiya haka ne. Saboda misali kaga kamar mu a nan jihar Kaduna a lokacin mulkin Alhaji Balarabe Musa, dan watanni kusan shekara biyu, kasa da shekara biyu da yayi, kusan ya gina masana'antu sun kai kusan 10 a kowane yanki na jihar Kaduna, wanda suke da albarkacin citta an masu masana'anta irin wannan, masu noman auduga, masu tumatir, ba inda ba a yi ma wannan ba. Misali gwamnatin marigayi Alhaji Muhammadu Abubakar, mi na sani muna yara muna ganin muna karanta irin har lamba suka kungiyoyi na duniya kamar su UNESCO suka ba mu gwamnatin jihar Kano wajen raya ilimin manya da kuma irin yadda suka zaburar da tsarin cigaban aikin gona. Na sani shi lokacin jamhuriya ta biyu taki yadda ka san gishiri haka yake arha ga mutane. So idan shugabanci na baya wanda yake nagari ne, wanda kuma ya tunkari matsalolin al'umma da kuma kokarin tabbatar da cewa an kare wa jama'a haƙoƙinsu kuma an masu hidima, in a baya sun faɗi wannan zamu ce eh haka ne. Amma dai tun daga shugabanci irin wanda muka gani daga shekara ta 1999 zuwa shekara wajen 16 da aka yi wannan tabargaza da wannan ta'addanci da sunan mulki, to gaskiya babu abin da zai sa babu bukatuwar kare irin waɗannan zaluman shugabanni, babu bukatuwar kare waɗanda suke mai da dukiya. Kana ganin akwai gwamnonin da ake tuhumar su da su da ƴaƴansu, saboda kamar yanda muke magana ɗazu gwamna sarkin sarakuna ne kawai a jihar sa, ya fi ƙarfin kowa. Shugaban kasa ma zai iya ja da shi, duk takama dai sai bayan zaɓe ne za a ƙila za a iya ganin bayan shi in za a iya. Saboda haka dole ne kawai dama ce suka yi amfani da ita kuma suka yi ta yi.
Masu haure yannan kuma shirin zai ɗiga aya sai wani sati a jimu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Dr. Tukur Abdulkadir na jami'ar jihar Kaduna da abokin aiki na Ibrahim Jarmai, sai Julie Gresham wadda ta daidaita sautin shirin, ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
To yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe, labarai a taƙaice.
A taƙaice, da alamar tsohon mai baiwa ƙasar Amurka shawara kan tsaro a gwamnatin Donald Trump ya saba ma dokar ƙasa saboda rashin yin cikakken bayani kan biyansa kuɗi da wasu ƙasashen waje suka yi. Tashar talabijin ɗin da ta fi girma a Afghanistan ta bayyana cewa harin da aka kai ranar Juma'ar da ta gabata ya yi sanadin mutuwar mutane ko sojoji 250, sannan ta zargi gwamnati da ƙoƙarin yin rufa-rufa. Jiragen yakin Turkiya jiya Talata sun auna mayakan ƙungiyar ma'aikata ta Kurdawa ta PKK wacce aka haramta. Jiya Talata, shugaba Donald Trump da sakataren kasuwanci Wilbur Ross sun ce ba su tsoron yin fito-na-fito da ƙasar Canada ta fuskar kasuwanci, bayan da Amurka ta ɗau matakin ladabtarwa kan cinikin katako da madara. Sun jibga mana kayansu a nan Amurka, a cewar Trump, wanda ya ƙara da cewa mutane sun kasa gane cewa Canada ta jima tana ƙwarar Amurka, sun yi shekara da shekaru suna mana wayo kuma sun yaudari 'yan siyasa mu.
Da wannan kuma ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci, sai an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya da Niger 7 agogon Ghana. Za ku ji mu dauke da wasu wato shirye-shiryen namu, amma kafin mu yi sallama da ku, muna tayi Hassan Inuwa Jibrin da Halima Shu'aibu Lili wanda za a daura auren su 29 ga wannan wata a masallacin Sultan Bello dake unguwar Sarki Kaduna. To sai kuma wato ta'aziyya da muke miƙawa zuwa ga Abbas Siza na rasuwan ƴar uwansa da ta rasu jiya, za a yi jana'iza yau da safe wato karfe 10 a Babu Station. A madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Baba Yakubu Kirki sallama da ku, a huta lafiya.